Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muka sake shigowa da jan ragamar shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji hujjar waɗansu masu kula da lamura na neman a rufe sansanan 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum da kuma labaran. Shugabannin kungiyar kauncin tsaro ta NATO sun isa birnin Brussels kasar Belgium cikin tsauraran matakan tsaro sosai domin halartar taron kolin da za su yi yau Alhamis. Harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na kasar Ingila zai kane ne taron. Wannan ne karon farko da shugaban Amurka Donald Trump zai yi tozali da shugabannin kasashe da dama, wanda lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana kungiyar NATO a zamar wadda ba ta yin abin kirki domin ta kasa daƙile ayyukan ta'addanci kamar yadda ya kamata. Jiya Laraba, dubban mutane suka yi zanga-zanga a tsakiyar birnin Brussels, suna nuna rashin amincewarsu ga ita kungiyar ta NATO da kuma shugaba Trump. Wasu suna ɗauke da alamun da ke ɓatanci ga shugaban na Amurka. Shi dai shugaban na Amurka ya isa birnin Brussels a lokacin da Turai ke cikin zaman zulumi sosai bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na ƙasar Ingila.
Jami'an tsaro a ƙasar Libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin Salman Abedi, mutumin da ya kai harin ƙunar bakin wake a birnin Manchester. Mai magana da yawun rundunar daƙile ta'addanci ta ƙasar ya ce kwanan nan Hashim Abedi ya zanta da ɗan uwan nasa kuma ya san shirye-shiryen da yake yi na kai harin. Haka kuma sun ce suna da shaidar cewa da shi da ɗan uwan nasa suna da alaka da ƙungiyar IS. Su ma 'yan sandan Ingila sun kama ƙarin mutane guda biyu jiya Laraba. An kama wata mace a lokacin da suka kai samame wani gida a arewacin Manchester. Mutum na biyu kuma an kama shi ne a garin Nuneaton da ke tsakiyar Ingila. Haka kuma akwai waɗansu mutane biyar da aka kama dangane da harin. To amma 'yan sandan ba su ba da wani bayani akan ko kila suna da hannu a harin ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Al-Shabaab mai ra'ayin riƙau ta ƙasar Somalia ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somalia jiya Laraba, har ma ta kashe mutane 16, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta ƙaddamar da sumaman murƙushe 'yan ƙungiyar, kuma jami'an ƙasar Kenya sun ce 'yan yaƙin safin ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga ɗaukar wannan mataki. Jama'a a birnin Mogadishu sun ce akalla mutane 8 aka kashe, 15 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota kusa da tashar jiragen ruwan ƙasar. A ƙasar Kenya kuma shaidun gani da ido sun ce jami'an tsaro guda 7 aka kashe a tashin bama-bamai guda 2 daban-daban da aka ɓoye a gefen hanya a arewa maso gabashin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da Somalia. A can ƙasar Indonesia ma wasu hare-haren ƙunar bakin wake sun girgiza wata tashar mota a Jakarta, babban birnin ƙasar jiya Laraba, suka kashe akalla jami'an 'yan sanda guda 3. Wasu jami'an 'yan sanda 5 da kuma farar hula guda 5 suka ji rauni a hare-haren. Ba dai tantance ƙungiyar da ke da alhakin kai hare-haren ba, amma a baya ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin kai hare-hare makamancin wannan a ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan musulmi a duniya.
Daga ƙarshe, David Shara, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta Kudu, ya ce a hukumance shugaban ƙasar Salva Kiir ya ƙaddamar da yin shawarwarin samun zaman lafiya da aka daɗe a Najeriya, ya kuma ayyana kawo ƙarshen fafatawa. Jiya Laraba, Mr. Shere ya yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wannan bayani ta wayar, wato ta hanyar sadarwar bidiyo daga birnin Juba. Ya ce a yayin da ɗaukar wannan mataki zai sa a samu sasantawa, akwai buƙatar a yi shawarwari da dukkan ɓangarorin ƙasar domin ta yi tasiri. Mr. Shere ya kuma ya nuna ta baba yayin da ya lura da cewa wannan ba shi ne karan farko da shugaba Kir ya ayyana kawo ƙarshen fafatawa ba. Ya ce za a iya zira ido domin sosai kan wannan alƙawali. Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mabu da taskar rahotannin namu da batun ‘yan gudun hijiran cikin gida a Najeriya waɗanda suke ƙauracewa matsugunansu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Ganin an samu zaman lafiya tare kuma da sake ƙwace garuruwa da ke hannun ƙungiyar na tsawon watanni ya sa masu kula da lamura ke ba da shawarwari cewa a rufe sansanin. A cikin hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad, Sadiq Adamu mai sharhi kan lamura ya bayyana cewa
kun sani a yanzu haka gwamnati ta raba mu da kashi 90 cikin 100 na wannan masifa ta faɗan Boko Haram a duk wanda yake faruwa a irin rikici kamfin nan, irin kamfin da yake cikin Maiduguri da wanda ake da su a Yola, irin waɗannan kan kamfin an sha a zo a yi detectin mutum wanda ɗan Boko Haram ne a cikin mutane 'yan kamfin. Kuma yanzu misali in ka ce Maiduguri, yankin Maiduguri nan, kabilun da ke wurin waɗanda ake samun wannan suke sapotin rikicin nan. Cikin 90% an san su, to an musu kan misali a cikin Maiduguri da sauran wurare da zo a dinga kama 'yan Boko Haram din a cikinsu suna ɓoye su. To kaga ya nuna sun san su. Bishe ba mu muke ganin a tunaninmu ya kamata gwamnati ta watsa kamfin su koma ƙauyukansu, tunda ƙauyukan ba garin da yake hannun Boko Haram. In ya zo gwamnati ta ci gaba da kare garuruwan maimakon a ci gaba ga ana kashe kuɗi ɗari kuma suna ɓoye su. To kaga ba a san ranar gama abun nan ba.
Alhaji Aliyu Jibo, wani ɗan jarida ne mai zaman kansa, ya ce lokaci ya yi da 'yan gudun hijiran za su koma garuruwansu.
Lokaci ya yi a gaskiya da cewa waɗannan mutane 'yan gudun hijira ɗinnan da suke sansane-sansane kamata ya yi yanzu su koma wajen da suke, domin komawansu can ɗin shi zai sa ma gwamnati ta azama yawa ta samu ƙaimin yin ta je ta same su har gida can, ta je ta ga halin da suke ciki ta taimaka musu a wajen ya fi zaman su a sansani-sansani nan, domin a yanzu haka ɓata gari sun fara shiga cikin waɗannan sansanoni. Waɗansu 'yan gudun hijiran ma ba sa samun abin da waɗansu suke fitowa daga wani waje wanda ba 'yan gudun hijira ba su shiga cikinsu su je su yi kane-kane. Babu wani local government ko guda ɗaya ko ce ƙaramar hukuma ko guda ɗaya take hannun 'yan Boko Haram ɗin nan. Saboda haka me zai hana mutane su koma?
Shi ma Iya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa, ritaya mai sharha ne a fannin tsaro, da abin da yake dangane da wannan batu.
A yau in ka duba kaga abubuwan da suke faruwa a wannan yanki namu na Northeast, alhamdulillahi cikin ikon Allah da rahamansa an samu kwanciyar hankali kwarai da gaske. Muna godiya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da dukkan jami'anmu na sojoji na sama da na ƙasa da na ruwa a bisa wannan nasara da aka samu. Amma yau idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa nan da can, akan dan samu 'yan Boko Haram sun shigo suka kai attack mutane, sukan farnaka musu da sauransu, ba wani abu bane illa waɗannan mutane da aka tara su a wuri guda, har ma ta kai yanzu 'yan Boko Haram sukan samu su shiga cikin wannan camp. Sannan kuma in ka duba yau abubuwan da ake yi a waɗannan wurare ba abubuwa bane mai daɗi. Kowa ya san irin abubuwan da ake sace-sace na abincinsu in an kawo, da wasu abubuwa wadda ba na daɗi ba, da faɗi da sauransu. To idan ka duba kuma a yau waɗannan mutane kullum ana tara su, ba a san ina za su je ba, ba a san yadda suke ciki ba. Saboda haka ni a shawarata ya kamata a duba wannan al'amari, in gidajensu za a maida su a maida su, ka wannan zama ya yi yawa, dauki waɗannan mutane ta maida su garuruwansu domin a gina musu gidaje, a sama musu makarantu da 'ya'yansu da kuma sauran 'yan uwa.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya dai ta kafa kwamitin da ke da alhakin kulawa da 'yan gudun hijirar da Boko Haram ta tarwatsa, ta hanyar samar musu da matsuguni da abin yi da kuma wuraren da za su zauna da iyalansu. Abdulwahab Muhammad, wuri a Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Haka yi kuka kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla haka yake yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta san kasawa ba mai nakasa da shi kai kiliya
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu tattauna ne tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman domin ko gurgu ne a zauna a keken guragu amma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara a aikin walda a Kaduna a Najeriya wanda tun yana kere kekuna na guragu har ya koma yana kere keren da suka shafi wunduna da kofofi da manya-manyan gate-gate da ake sawa gidaje a Najeriya wanda kuma yace har ma masu aikin da suke tare da shi akwai masu lafiya wanda ba su da wata bukata ta musamman saboda haka sai a biyo mu aji wane ne wannan
nakasa
ba kasawa ba
assalamu alaikum
amma alaikum salam
to dawa muke magana cikin shirin nakasa ba kasawa ba
eh ni dai sunana Haruna Muhammad daga nan Najeriya ne kuma ni ina sana'a wanda ne kuma na kasa shine bai kamar dama cikin shirin nakasa ba kasawa ba
eh a kai mai bukata ta musamman ne ai yanzu ai ka bar masu kafar da ba su da sana'a da nakasa
gaskiya ne
to daga Najeriya Kaduna ko Kano ko ina
Kaduna
to da farko mallam Haruna ka san shirin nakasa ba kasawa ba yawanci abin da yake kallo shine nakasan nan fa ba kasawar bace saboda in ka rasa wata gaba ko wani bangare na jiki ko kuma wata rashin lafiya da makamantan su to akwai yanda kuma zaka yi tsaya da kafafunka kafin duniya ta taimake ka shin wace irin sana'a kake zaka dan ba mu takaitaccen labarin ka
to an haife ni a garin Kaduna kuma ni ina sana'ar walda ne kamar yadda na faɗa gaskiya na kasa ba kasa ba dan sana'a ma da nake yi maybe ma wani zubin mai kafa ma ba zai iya ba gaskiya sana'a
wace irin gurgantaka ce ta same ka
eh kafa ta fiya ci ba na yi
eh ga ma'ana kafa biyu ko kafa daya saboda ina son mai sauraro ya kalli hoton ka tukunna sai ya ji kuma irin abin da kake iya yi
a dukkan kafa funa ba ta aiki wala tafiya sai ke wani gidan ya kuma shin namu na guragu
eh to ya aka kashe ga sana'ar walda kuma gashi za ce ai gashi kuma bashi da kafa kuma yaya kenan
wato gaskiya wato a lokacin shekaru can baya ina zuwa primary wato wani abu ma da ya burge ni a shi akwai na kasassu ƴan uwanmu wanda suke dan observing kananan na kasassu da za a jawo hankalin su da su je su koyi sana'a ko su yi karatu
a lokacin
sai na gamu da wani na kasa a lokacin sai na gamu da wani na kasashe ɗan uwana yana ta bibiya ta makarantar tun ma ba mama maganan a shi har sai da ya gano gidanmu ya zo yi magana da iyaye na cewa gaskiya abin da ya kamata a ƙarfafa mun yi karatu sai kuma abu na biyu karatu inda za a dore a hada da sana'a aka tambaye to irin sana'a zan iya sai ta a akwai sana'a da ake koya mana daga sun ita ce ta walda za ku koya musu irin kekunan da suke hawa da sauran ayyukan da za su iya kannan shi kuma yana wajen zai ga abin da zai iya iyawa da an so shi iya kuma ya ci abinci da shi sai aka ce kware ku ana je nan dai ba sai da ba har zo suka da ce to ga nan ya kai ni sai yazo ya kai ni cikin wanda ka zasu yan uwana wata rabutation food kenan inda ake koya mana daga su sana'a kware ku to rabutation food inda ake ba su da sana'a an nazo yawa na fara nazo na koyi keken guragu na iya keken guragu sosai
kera shi
aka ce za a yayi eh na'am
kera shi
kira shi sosai za a yanka shi from A to Z zan hada maka kyan guragu kowanne kana ne inda hawa uku ne ma muke da ita zan iya kallon ka an kalli yanayin da ka saka wallahi zan maki kyan da zaka iya hawa zaka ji daɗin shi sosai mun na fara nan nazo na yi graduation sannan to kekunan da gashi masu kekunan kowa na da yawa sai naga to wannan sana'a kowa na iya yanta tunda muna da lakasasu da ake daukar sana'an akwai abin da zan yi koyi aka ce menene nake bari zan tafi waje zan zauna da masu kafa zan iya nake zan iya suka bani na tafi wallahi nayi shekara 7 Usman ina zaune da masu kafan nan ban ga wani tsangowa ban ga musu gunawa ba wallahi sai ma aiki da suka koya mu sosai na aikin gidaje kofofi gate burglary kai har tanki ruwa ina yi na sama da na kasa wallahi ina yi zan yi fabrication kuma sannan kira masu kafa su ma zo danka musu iya inda na sai ce ku je ku hada mu su ma biya su to kaga na cira abin da na samu su ma na sallame su to kaje yanda nake tawa
kai shi sai da muka fara ne cewa kila karshe mai kafan ne zai koma na kasasha a wurin ka kai
gaskiya
ba shi da zara ya ga wannan ya na kaza
a sosai wallahi masu kafa ne mai kata na gaba daya
a to ina na kasasha suka yi
gaba daya idan in na koma bangaren rehabilitation board to can da na kasa su zan yi dealing inda ba za su iya ba zan kira yaran ce to aje a taimaka ai kaza ai kaza ai kaza sai su hadu su ma su ga yanda ake yi kaga su ma sun kara basira wannan shi ce kware kuwa ga yanda da ake su ma suna neman taimako za su yi oga kaza 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 to bari zan turo muku su kwani sai a turo musu taimaka
ka ce ba ka ga tsangwama ba lokacin da kake koyon aiki a wurin masu kafa to amma kuma wani lokaci za ka ga akwai dan gani gani tsakanin masu lafiya wanda ba su zo ta bukata ta musamman da kuma wanda suke da bukata ta musamman kai
wanda abin da kake cewa ban ga tsangwama ba dan da na je waje na nuna musu kai ina son zauna da su anan a'a me kike nace walda nake yi nace to zauna ba matsala nace ni ina yake kyan guragu na sai oke zaka dinga yake kyan ka ne na nuna eh cewa eh zan yi kyan nawa su suna aike kofofin su da raftar su na karfe da tankin ruwan da kofofin su ina kallo har na fara sa hannu na fara sani suka ce to ai zan iya to sai aka fara su samu aka san fara saka mu daga abubuwan ni ma ina dan yi daga ba su gane ma na iya ya an so aikin sai zo a danka mu aikin ni ma in yi kiran nasu ni ma su bani to kaje da nayi
to yanzu misali kana da wurin kanka ne ko har yanzu kana karkashin wani ne
dai zuban da wuri fasirar za a ji ake wannan nawa ne abin da yasa ku ban jawo nayi wannan abin ba dalilin zama da masu kafa da muke yi wato duk mun zama ogannin manya-manya
a wurin
kowa a wajen sai ya zama ta ce to shagon za a iya a dinga hada kuɗi ne a dinga biya kowa yana da kayan aikin shi kowa yana da ma'aikatan shi ko kai ma kana neman ma'aikatan za a ce duk a je a yi duk ana zaman tare to kaga ba za a je a ce kuma za ta ware
kai
kuma ko na ware ma ko na ware sai na nemo saboda na nemo taimako saboda ban matsa kai na ba zan je in ware
ina gani to wato kenan kun yi haɗin gwiwa amma kowa kuma yana amfanar kowa
kowa na amfanar kowa kaje da ke kowa zai je nemo aikin shi
amma menene babban kalubalen magana harkar walda
wacin ta bangaren da yake su ya kamata a ce ba ta bangaren masu lafiya ba wacin mu abin da muke fuskanta kalubalen walda ta wajen na kasassu masu lafiya gani suke mu ba za mu iya ba gani suke ba za mu iya ba aiki ne mai wahala dan ina mai tabbatar ma yanzu duk wanda nayi mu aikin walda ko kofa ko gate ko bugulari wallahi sai ya dawo ko kuma ya mu hanya hadan da wani saboda jin dadi da yi dan na farko kalubale da nake dan fuskanta kadan da masu kafan nan amma ya dan fara raguwa kadan a cikin jira fasan zace
saboda
ka dan wanke hanyar
yawa saboda ina zuwa site nemi aiki zan engineer haka
ina aiki gine
sai inji ka masu
to kana bi ba zama kace ka jira aiki yazo ba
a'a wallahi bi nake zan je site in bi aiki in Allah ya taimake ni ga engineer ga mai gida sai ka wallahi ya burge ni wallahi bi tauna ba bi ba bar aiki ba shi ya kamata taimaka ka
ai ya ba aiki
in aka zo wajen harkar kuɗi ana ganin ka mai da kasa sai ka ji an bato kuɗi haka miliyan 3 da wani abu sai ake kai zaka to za ka kawo mana ne mutiya ka wani sai ce ai miliyan 3
ana tsoron kar a yamma da kare
yawa ka yamma da kare ga tuwa ka ta ce ba wani zai yi rigima da kai kaga yanzu zuwa a ce yanzu na ashi za a shi ake miliyan 3 a wajen su sai ke musu za fa zai ya wuce na amince zan ma aikin nan amma saboda ka san cewa kai ma ka shiga aikin miliyan 3 ba 1500 ni zan gama aikin gaba daya na kawo ma sai ka bani
sai ka bani balance
to wallahi wani rufa asiri da Allah ya yi mun a cikin yan uwana da kasuwa da ina burge su sai ce to duk abin da nake so zuwa bani ba za a bani ina gama aikin
ka ce da nake to eh na gani
wallahi ka ce da nake sai kai aiki a kun cire kudi nan kawo masu kasuwa kayan
to yanzu duk wannan nasarar da kake da ita kana da iyali
a gaskiya ban da wata gaskiya
eh lokaci da saura kenan
gaskiya da saura gaskiya
eh dama wannan ai bai da nasaba da shirin amma dai yawanci dama mu ji to in akwai yaya akwai mata ya ake
eh abin da yafi abin nan eh gaskiya ne
to wata muna sa ran wata ran zamu zo mu cashe ai za a dau daya
bismillah ta'ala nasara ka zo ko kai kika
to alhamdulillah Allah ya nuna mana lokacin to amma mu gani a cikin mutanen da suke da bukata ta musamman kana tunanin ta ina wannan sana'ar ta ka zaka iya taimaka musu dan ganin cewa an samu irin Haruna so shurin masaki
na kasa ba kasawa ba
to ai malam Haruna sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon a cikin shirin na kasa ba kasawa ba za mu sake waiwayowa dauke da cigaban wannan tattaunawa da muka faru da kai muna godiya yanzu duka duka madadin wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma wadda ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Julie Leather Creation Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Sauye da malamai sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana na wannan makon ga Baba Yakubu Mukiri
Don fara shirin jaridu ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito hurucin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo inda yake Allah wadai da hari da aka kai a wani zaurin taro a Manchester da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 kana wasu 59 suka jikata sakamakon wata fashewa jaridar ta ce fashewar ta auku ne da karfe 10:35 na dare agogon Burtaniya a lokacin da wata mawakiyar Amurka Ariana Grande take wasa jaridar Delegate ta ce shugaban na Ghana ya bayyana razanar sa da kuma bakin cikin sa ga faruwar wannan ta'addanci Sai kuma jaridar Das Kesmad wacce ta rawaito maganar shugaban kasa Akufo Addo yana cewar ƴan kasuwa na cikin gida da na kasashen waje da ke neman saka jari a kasar Ghana suna karaya da yanda rashawa ta yi wa kasar katutu jaridar ta ce shugaban kasar ya ce lokaci yayi da ya kamata a kawo ƙarshen rashawa a cikin kasar kuma ya ƙara da cewa yanda wannan abu ke ƙara ta'azzara musamman a jamhuriya ta hudu na wannan kasar ya kamata a gaggauta magance al'amarin Jaridar Das Kesmad ta ce shugaba Akufo Addo ya kara da cewa akwai bukatar karfafa hukumomin yaki da rashawa don ceto kasuwanci wanda hakan ne zai kai ga bunƙasar tattalin arzikin kasar. Jaridar Telegraph kuma ta rawaito hurucin tsohon mai ba shugaban kasa shawara akan yada labarai karkashin gwamnatin shugaba John Dramani Mahamad da ake kira Ben Docimalo inda yake cewa kada a raga wa tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin da suka yi sama da fadi da dukiyar kasa. Jaridar Delegate ta ce a wani sako da ya dora a shafin sa na Facebook Docimalo ya shawarci shugaba Akufo Addo da ya sa kafar wando daya da duk wani jami'in tsohuwar gwamnati da ya wawashi dukiyar kasa. Jaridar ta ci gaba da rawaito hurucin na Doce babban dan jarida a helkwatan Majalisar Dinkin Duniya yana cewar yin ta'annati da dukiyar kasa ta kowace hanya na iya kai ga hallakar al'umma don haka kada a yi wasa wurin kauda rashawa. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito shawara da tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahamad ya yi ga matasan nahiyar Afirka da su rungumi sana'ar noma saboda tana da riba. Jaridar ta ce da yake jawabi a wurin taron shekara-shekara na cikin 52 da bankin raya noma a Afirka ya shirya a kasar India. Shugaba Mahamad ya yi misali da rayuwarsa a cikin jawabinsa mai take noma ya dace a sa matasan Afirka.
jaridar Ganyen Towns ta ce shugaba Muhammad ya faɗa wa mahalartan cewar a lokacin da suke aiki a gonar mahaifinsu suna aiki tun daga ranar Litinin zuwa Juma'a cikin farin ciki. Jaridar ta ce shugaba Muhammad ya ce abin takaici ne, yanzu noma bata da sha'awa ga matasa a nan nahiyar Afirka, don haka akwai buƙatar kwadaitawa matasa su shiga noma a cikin nahiyar. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa da muryar Amerika.
To, a gaishe ka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:25 na asuba, sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishop Bak Auren Auta, ɗan albasa katsina Karanci, Najeriya. Ina so in yi kira ga ƴan uwanmu ƴan kasuwa da mu ji tsoron Allah a kullum. Ya kamata a ce mu da kanmu muna cikin tsoron Allah ya sa junanmu. Ba kullum tsora mu gwamnatin tarayya ba, ko gwamnatin jiha. Ba har batun ƙarshe na bakin abin da Allah ya hore mashi na yi. To ya kamata mu kanmu ƴan kasuwa mu sa tsoron Allah. Bare ga watan azumi tafi. A ce wani mutum ya kawo masara daga wasu wurare yana saidawa da rangwame yana saidawa, amma an kaɗa kuma tuwo a kama shi. Saboda ya zo sauki a kasuwa, to ina kira gare mu, mu ƴan kasuwa mu tsoron Allah. Ya kamata mu duba ba wani shugaba kurin ke da nauyi. Mu ma kanmu ya kamata mu tausaya mu ƴan uwanmu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Amerika. Allah zai saka muku lafiya. Daga Musa Ubale, sarkin Ragon Rinjin Jigawan Najeriya. A ni dai kam magana ta ita ce dan Allah dan Annabi jama'an Najeriya. Daga kan musulmi zuwa kirista, to ku sani dai kuna akwai aya dan Allah ku sai maka ɗan'uwanku ɗan'uwanmu a wannan watan azumi, domin ku sassauta kaya ɗan kasuwa daga kirista zuwa musulmi. Ku sassauta kaya na masarufi da sauransu har sutura, domin Allah ya biya ku a wannan watan. Dan Allah a taimaka.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana sunana Salisu Falalu, daga Rilili, jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina ta ƴan uwana al'umman musulman Najeriya na duniya murnar zagayowar watan Ramadan. Ubangiji Allah shi gwada mana azumin watan Ramadan. Sannan ina kira ga ƴan kasuwa don Allah su tausauta, saboda su taimaka ma na ƙasa gare su, domin su ji daɗin yin ibada a cikin wannan wata na azumi.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugabannin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO sun isa birnin Brussels, ƙasar Belgium, cikin tsauraran matakan tsaro sosai domin halartar taron ƙolin da za su yi wa Alhamis. Harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na ƙasar Ingila zai kane ne taron. Wannan ne karon farko da shugaban Amurka Donald Trump zai yi tozali da shugabannin ƙasashe da dama, wanda a lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana ƙungiyar NATO a zamar wadda ba ta yin abin kirki, domin ta kasa daƙile ayyukan ta'addanci kamar yadda ya kamata. Jami'an tsaro a ƙasar Libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin Salman Abedi, mutumin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a birnin Manchester na ƙasar Ingila. Ƙungiyar Al-Shabab mai ra'ayin riƙau ta ƙasar Somalia kuma ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somalia jiya Laraba, har ma ta kashe mutane 16, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta ƙaddamar da sumaman murƙushe 'yan ƙungiyar, kuma jami'an ƙasar Kenya sun ce 'yan yakin sakon ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga wannan mataki.
Ta masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye, ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Jummai Ali da tsaya na gabatar da shiri, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen daidaita shirin da bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau Greg Burns Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.